Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Yau Talata, 7 ga watan Agustan shekarar 2018. Hafsat dan mai sauraro ce tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kan labaran duniya.
Amurka ta sake sanya takunkumin karya tattalin arziki akan Iran wanda a baya ta taba sanyawa don turawa kasar lamba akan takaita shirinta na nukiliya. Hukumomi a jihar California da ke yammacin Amurka sun ce gobarar dajin da ta fara ci sama da mako daya ta zama mafi muni a tarihin gobarar dajin da aka taba gani a jihar. Uwar gidan tsohon shugaban Ivory Coast, Simone Gbagbo, na ɗaya daga cikin fursunoni 800 da shugaba Alassane Ouattara ya yi wa afuwa jiya Litinin.
To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa rikicin siyasar Najeriya na daukan sabon salo inda jami'an tsaro suka garkame kofofin shiga majalisar dokokin kasar.
Amma gwamnatin tarayya ta zo ta kawo magana cewar dole sai ta shiga, ta balla kofofi da cewar mu muna cikin hutu, ta zo ta canja shugabancin majalisa.
Sannan za ku ji babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta bayyana bacin ranta game da kawanyar da jami'an tsaron suka yi wa zauren majalisar.
Amma an ce Buhari ba dan demokradiya bane, bai damu da tsarin demokradiya ba, kuma gashi yanzu yana nunawa.
Muna kuma dauke da rahoto akan sauke shugaban hukumar tsaro ta farin kaya daga kujerarsa. Daga nan kuma Safinatu za ta shigo mana da shirin ta na noma tushen arziki. Muna kuma dauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email. Amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Amurka ta sake sanya takunkumin karya tattalin arziki akan Iran wanda a baya ta taba sanyawa don hurawa kasar lamba akan takaita shirinta na nukiliya, amma daga baya aka dage a garkashin wata yarjejeniya da aka cimma a shekarar 2015. Shugaba Donald Trump ya sha sukar wannan yarjejeniyar, ya kuma fidda Amurka daga ita watanni 3 da suka gabata, abin da ya janyo sake maida takunkumin wanda ya fara aiki a daren jiya Litinin. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter yau Talata cewa an sake sanya takunkumi akan Iran a hukumance. Wannan shine takunkumi mafi tsanani da aka taba sanyawa, kuma a watan Nuwamba matakin zai kara tsanani. Duk mai hulɗa kasuwanci da Iran ba zai yi wata harka kasuwanci da Amurka ba. Kwanciyar lafiyar duniya kawai muke bukata, ba wani abu ba, a cewar Trump. Takunkumin da aka sanya zai auna bangaren kamfanonin motocin Iran da harkar kasuwancin gold da wasu abubuwa masu martaba na kasar da riyal kudin kasar da kuma wasu harkokin kudaden kasar. Hukumomi a jihar California da ke yammacin Amurka sun ce gobarar dajin da ta fara ci sama da mako daya ta zama mafi muni a tarihin gobarar dajin da aka taba gani a jihar. Gobarar da aka sanyawa sunan Mendocino Complex ta kasa kashi biyu a wani bangaren arewacin jihar, daga nan ta zo ta haɗe ta kuma kona hekta 115,000, abinda ya zarta barnar da gobarar Thomas ta yi a watan Disamba shekarar 2017. Ma'aikatar kiyaye gobara da kula da gandun daji ta jihar California ta ce ya zuwa daren jiya Litinin kashi 30 ne kadai aka iya magancewa na gobarar, kuma ta ci gaba da karuwa. Haka kuma ya zuwa yanzu gobarar ta lalata gidaje 150. Kusan jami'ai 4,000 ne ke aikin kashe gobarar, ciki har da ma'aikatan da ke kula da jiragen sama, wato ma'aikatan da ke tuka jiragen sama masu sauka a ungulu da wasu jiragen na sama da ke yin feshi daga sama. Uwar gidan tsohon shugaban Ivory Coast, Simon Gbagbo, na ɗaya daga cikin fursunoni 800 da shugaba Alassane Ouattara ya yi wa afuwa jiya Litinin. Fursunonin dai an garkame su ne akan laifuffukan da suka danganci mummunan yakin basasar da aka yi a kasar a shekarar 2011. An yanke wa Simon Gbagbo hukuncin zuwa gidan yari na tsawon shekaru 20 a shekarar 2015 bayan da aka tabbatar da cewa ta taka rawa a tashin hankalin da ya jefa yanayin tsaron kasar cikin halin kaka na kayi. A shekarar da ta gabata kuma an gurfanar da ita a gaban kotu, amma aka wanke ta daga zarge-zargen keta haƙƙin bil'adama da aka yi mata. Masu gabatar da ƙara sun zargi Simon da jagorantar gungun wasu ɓata gari wajen kaiwa abokan hamayyar mai gidanta tsohon shugaba Laurent Gbagbo harin ramuwar gayya, ciki har da sama musu makamai da jiragen sama masu sauka a ungulu na kai hari. Kimanin mutane 3,000 suka mutu a ƙasar da ke yammacin Afirka a shekarar 2011 bayan da Laurent Gbagbo ya kiya amince da kayan da ya sha a Ouattara a zaben da aka yi a cikin watan Nuwambar shekarar 2010. Daga baya an kama Gbagbo aka kuma mika shi ga kotun duniya da ke birnin Hague, inda ake tuhumar sa akan laifuffukan keta haƙoƙin bil'adama. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dubban mutanen da suka rasa matsugunansu sanadiyar girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske a wasu tsibiran ƙasar Indonesia na neman matsuguni, yayin da ma'aikatan ceton rai ke ci gaba da neman waɗanda suka ɓace, sun kuma ce ta yiwu adadin waɗanda suka mutu ya wuce 98. Yau Talata, ma'aikatan agajin sun zaƙulo wata mata daga baraguzan wani shago, suka kuma kai ta asibiti ba tare da ɓata lokaci ba.
Jadi beberapa kali kita buat akses, selalu ada kulkas. Jadi kita susah. Pas ada akses.
Mutumin ya ce, mun yi kokari mu bude hanya, amma wata na'urar sanyaya ruwa, wato fridge, ta toshe hanyar, abinda ya bamu wahala. Daga bisani da muka samu muka kutsa, sai muka ji muryar wata. Sai dai babu abinda ya danna matar, kuma akwai ma fili inda za ta iya yin rarrafe a wurin da take. Waɗanda suka rasa muhallansu sun samu faka a wasu rumfunan share wuri zauna, yayin da aka kwashe yawancin waɗanda suka je yawon buɗe ido wajen jiya Litinin. Jami'ai sun ce an kwashe mutane fiye da 2,000 daga tsibirin Gili jiya Litinin a cikin wannan batu. Indira Nuyi, yar shekaru 66 da haihuwa, ta sanar da cewa za ta yi murabus a watan Oktoba daga matsayin shugabar babban kamfanin PepsiCo bayan ta yi shekaru 12 tana shugabancin kamfanin. Za dai ta ci gaba da kasancewa shugabar kamfanin har zuwa farkon shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Wannan sanarwar ta kawo ƙarshen aikin da Indira, yar ƙasar Indiya, ta yi a kamfanin PepsiCo na tsawon kusan shekaru 25. Wanda ta kasance shugaba mai kwazo a cikin waɗanda suka jagoranci manyan kamfanoni 500 a duniya da ake kira Fortune 500 da Turanci. Kudaden shiga na kamfanin da aka samu sun kusan linkawa ƙarƙashin shugabancinta a lokacin da ta kai kamfanin zuwa matakin da wasu kamfanoni suka sanya hannun jari. Indira Nuyi ta fadawa kamfanin yada labaran Bloomberg cewa tana shirin karfafawa kamfanoni gwiwa su ba mata damar aiki a manyan mukamai. Yanzu haka mata ke shugabanci a kamfanoni 24 a cikin 500 da aka sanya sunayensu a jaridar Wall Street. A cewar tashar harkokin kasuwanci ta CNBC, huɗu daga cikin manyan kamfanonin harkokin tsaro na Amurka, guda 5 mata ne za su jagorance su kwanan nan.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a yau ne jami'an tsaro na fararen kaya suka garkame kofar Majalisar Tarayyar Najeriya. Koyaya abin yake ga Madina Dauda da cikakken bayani.
Wannan shine ra'ayoyin ƙananan ma'aikata da ma 'yan jaridu da basu samu shiga kofar majalisar dokokin Najeriya ba, wanda ya biyo bayan wani kira ne na musamman da shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki yayi ta kafafan yada labarai irin su gidan talabijin na ƙasa, cewa za a yi wani taro na gaggawa tsakanin manyan shugabannin majalisar da karfe 12 na rana. To sai dai a daidai lokacin da na isa kofar majalisar, awa biyu kafin lokacin da aka ce za a yi taron, sai na tarar da jami'an tsaro na farin kaya da 'yan sanda sun garkama kofar shiga majalisar. Amma wasu 'ya'yan jam'iyyar PDP da ke majalisar na zargin cewa bangaren jam'iyyar APC ce ta kitsa wannan lamarin, inji dan majalisa mai wakiltan Garo da Kabo a jihar Kano, Nasiru Sule Garo.
Kamar yadda kika gani, mu din ma kusan ta haurawa muke yi. Abinda kuma muke gani yana faruwa shine ana so a kawo tarnaƙi ga wannan demokradiyya ta Najeriya, domin majalisa ita ce wato ruhin demokradiyya. Amma gwamnatin tarayya ta zo ta kawo magana cewar dole sai ta shiga, ta balla kofofi da cewar mu muna cikin hutu, ta zo ta canja shugabancin majalisa, wanda mu kuma 'yan jam'iyyar PDP muka ce ba mu yadda da wannan ba, shi sa muka zo domin kar mu bar su zo su yi wa wannan demokradiyya tarnaƙi.
Su wane ne masu son su yi ma demokradiyya tarnaƙi?
Gwamnatin shugaba Buhari ita ce take son ta yi wannan abu. Wannan abu kuma kamar yadda aka sani, wato ba majalisa kaɗai ya shafa ba, magana ce ta ana so a lalata demokradiyyar ƙasa ba don komai ba, saboda 'yan siyasa suna ganin cewar ana yin abubuwan da ba daidai ba, suna shiga jam'iyyun da suka ga ya dace za su yi wa al'umma abin da ya dace.
To kuma jam'iyyar APC tana zargin ku 'yan jam'iyyar PDP da yin wannan tarnaƙin?
To ai in kika lura, jam'iyyar PDP yanzu 'yar adawa ce, kuma ba mu muke da mulki ba. Kuma kamar yadda aka sani, Bukola Saraki shine shugaban majalisa. Bukola Saraki ya fita daga jam'iyyar APC ya dawo jam'iyyar PDP. To taya za a yi Bukola Saraki ya zo ya ce zai yi wa majalisa karan tsaye?
A lokacin daukan wannan rahoto, mataimakin kakakin majalisar wakilai Suleiman Lasu shine dan jam'iyyar APC da ya zo taron, amma kuma ya tarar da hargitsi da aka yi, sai ya mana jawabi yana cewa
I received a text yesterday from the Senate President that going to be a meeting for 12 o'clock at the National
Assembly. Suleiman Lasu ya ce na samu sakon katta kwana daga wajen shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki cewa za mu yi taro da karfe 12 na ranar yau. Sai na zo nan karfe 12 saura kwata, ban san abin da ke faruwa ba, sai da na zo na gani da idanuna. Yanzu mun daga taron, sai babu ta gani. Sai dai idan za a yi wa majalisar irin wannan karan tsaye, to demokradiyya za ta sha wuya. Shi ma dan jam'iyyar PDP mai wakiltan Ondo ta Gabas da ta Yamma a majalisar wakilai Joseph Akinlaja ya yi tsokaci yana cewa
those who are in the military, in the forces, giving instruction to block the place now are beneficiaries of democracy.
Joseph Akinlaja ya ce waɗannan jami'an tsaro suna cikin waɗanda suke more Roman demokradiyya. Muna ba su kuɗi domin tsaro, amma me yasa suka zo suka rufe kofar majalisa? Jiya na zo aiki lafiya ƙalau, wane ne ya bada umarnin haka? Mu ba mu san wani shugaba ba sai Allah. Masu fashin baki na ganin tarihi ne yake maimaita kanshi, kamar yadda aka yi wa majalisar a lokacin da Aminu Waziri Tambol ke shugabantar ta a shekara 2014, inda har sai da ya tsallaka shinge sannan ya jagoranci majalisar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, a gaida Madina Dauda. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta bayyana bacin ranta game da ƙawanyar da jami'an tsaron SSS suka yi wa zauren majalisar, lamarin da ya hana 'yan majalisar shiga zauren a yau Talata. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
To Ibrahim, kowa abin nan ya dame shi a Najeriya. Duk wani mutum da yake da mutunci ya san ba za a ringa yin wannan damalmali a cikin harkar demokradiyya ba. Idan shugaban kasa da jam'iyyar APC suna so su canjin shugabanci ko na majalisar wakilai ko na majalisar tarayya, akwai ka'ida da tsari da doka ta shimfiɗa. Amma yanzu yadda ake amfani da jami'an tsaro a tursasa mutane a zaro bindiga, ana kyarar 'yan majalisa kawai don sun ce suna so su shiga ofisoshin su aiki, to kaga wannan akwai matsala. Na ɗaya kenan. Na biyu, shin gwamnatin nan ba cewa ta yi a kirawo 'yan majalisa su zo su duba kasafin kuɗi na hukumar zaɓe domin a samu dama a yi zaɓe ba? To kuma ya za ku ce mutane su zo su yi taro kuma sun baro garuruwa sun taho kuma kun zo kun killace su kun hana su shiga to a zahiri zancen INEC ake so ai ko ko wani zance ake so ai zomin dai in dai babaran su suka shiga majalisar suka yi aikin ba zancen ba da kudin INEC ba za a yi ba saboda kaga kenan mai fake da aga na suke so su yi kuma wannan abun ba zai haifar wa demokradiya da mai ido ba dama an ce Buhari ba dan demokradiya bane bai damu da tsarin demokradiya ba kuma gashi yanzu yana nunawa
amma wasu na gani kaman kan cewa kuma cikin ku PDP ya tsiruwa biyo bayan batun sai sheka na daga cikin ƴan majalisa da ta tsohon gwamna a Fabio
to a Fabio dan ya canja sheka me ya shafi PDP shi kadai ne ya fita daga jihar sa babu koda karan gidansa bai biyo shi ya ce ya shiga APC ba ba dan majalisar jihar sa da Ibari ba dan majalisar sa na tarayya da Ibishi gwamnan sa bai bi shi ba mataimakin gwamnan sa ma yana fitowa yana magiya ina shi ba zai bari ba saboda haka idan har dan sun dauki mutum daya kike ganin za su zo su canja tsarin majalisar dattijai to mu da muka dauki mutane 11 ko 14 fa saboda haka zancen fitar a Fabio ko a jikin walla mutane ya kamata su gane mutumin da ka samu mutum 12 dan kai asara abu daya ba kamata ai maka godewa Allah ba su da da suke cewa wadanda suka fita ba kowa bane ba komai bane to yanzu mutum daya tag ya shiga cikin su shi kadai ba tare da kowa ba kuma yanzu suna cewa shine jigo shine komai saboda haka kaga ta bakin Bature da kan David Boswell idan mutum 12 sun fita kun ce ba komai bane to mutum ɗaya ne in ya fita ya zama wani abu
to madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz a yau ne kuma mataimakin shugaban ƙasa ya sauke shugaban hukumar tsaro ta farin kaya daga kujerarsa me ko menene dalili daga Abuja ga Nasiru Adamu Alhikaya da cikakken bayani
Sanarwar mukaddashin shugaban ta zo ne daidai lokacin da jami'an tsaro suka dau matakan hana wasu 'yan majalisa shiga majalisar da sashen barin wasu su shiga don yunkurin tsige shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki. Mukaddashin shugaban Yemi Osibajo ya umarci shugaban hukumar tsaron ta farin kaya DSS Lawal Daura ya mika ragamar ofishinsa ga wanda yake biye da shi a girman mukami. Duk da sanarwar bata danganta kobe Daura daga wannan mukamin da abin da ya faru a majalisa ba, memba hukumar 'yan sanda Naja'atu Muhammad, wacce shugaba Buhari ya nada ta kwanan nan, ta ce matakin haka yake nufi kuma ya dace.
A to ai abin da ya kyauta, saboda kasar ta koma a hannun wasu ne suke ibu mutane ku cika su a majalisa ku hana 'yan majalisa shiga majalisa. Abin da nake so mutane su gane, ita wannan system din da muke bi, bambancin mulkin soja da mulkin demokradiya shine majalisa to yaya za a ce ana aikawa da sojoji da DSS su waɗannan 'yan majalisan ko da su ne dujai su ne wato representative ɗinmu kuma abinda nake so mutane su gane shine duk yanda 'yan sandan ka suke haka ake ganin kasar ka haka ake ganin shugaban
Yanzu dai za a jira a ga yadda 'yan majalisa masu hamayya da juna za su kammala wannan takaddamar da take kama da wasan kwaikwayo. Nasiru Adamu Alhikaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, kuna sauraron muryar Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 18. Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Safinatu Sada Sodangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan makon za ku ji ƙarashin tattaunawar da wakilin mu Zaharuddin Sani Funtuwa yayi da shugaban manoma da masu saida auduga ta ƙasar Najeriya. Sai ku biyo mu a cikin shirin.
Ko a hukuma sama su mambobin ku idanu kuka kenan ko ku akwai wani yunkuri da kuka na tallafa musu
to mu da muka ga irin waɗannan abubuwa dama sai muka ce to ai babban matsala ita ce a tashi baka to sai muka tanaji irin mu da muka ga an kai har shuka an fara ba wani abu sai muka ba daga cikin manoman mu da yake program biyu muka yi akwai na manyan manoma akwai na kananan manoma to na manyan manoma duk sai muka ba su iri gaba daya na kananan manoma kuma wanda su sai daga baya validation din su yayi to su ma sai muka ba wasu waɗanda ba su riga sun saya ba wasu kuma da ma su riga sun saya abun su sun yi wanda suka damu da abubuwan amma wanda ba su saya ba daga baya mun bi mun dan babba su wanda suka bukata domin kada mu sake shiga irin wannan matsalai kaga yanzu an zo an samu an bada to sai su maida sai su maida mana kudaden irin da muka basu.
To wannan arada da kuka tara, kuna ga ku za ku samu mafita kenan ganin cewa akwai irin bankuna na kasuwanci har suna jin tsoron tara wannan arada, ku kuma kun tare ta, kuna da mafita?
To mu inda muka bambanta kenan da sauran amfani, mu wannan kungiya ta mun kadiba sunanta, zaka ga ansa cotton merchants and producers, wata kan kungiyar yan cinikin auduga da masu noma ta. To kuma tun a tsari dama su yan cinikin auduga suke daukan nauyin mafi yawancin hidimar noman auduga, saboda haka ka iya cewa iska ya iska ka ba na rawa. Tun kayan wani anko virus program dama mu haka tsarin mu yake, za ka ga in ka gama cinikinka na auduga, agents ɗinka da suka sai maka auduga za ka ɗan rarraba musu iri su ma su ba mutane. In an fara noma, mai complain na chemical zai zo yi ka bashi, za ka basu a matsayin bashi tunda ai abin da yawa. Akwai waɗanda suke na kusa da kai, za ka basu kyauta domin wasu ma ɗawainiya suke maka, amma mafi yawanci saboda yawan abun ai za ka raba ne, kaiwa na kina na baka katan 50, kai na baka 10, na baka 20, gwargwadon irin kai karinka ko kaiwa ne na dan cinikin, wani ma zai bada trinoli ne, wani ma zai bada kuɗi da yawa. So ka gara ma a tsari, mu manoman auduga, mu yan cinikin auduga da manoman auduga tare muke, kuma muna yin wannan program, saboda haka ko da wannan program ya zo sai mu ce ya iske ka ba na rawa, dama ya iske muna yi, saboda haka zai same mu cikin tsari fiye da sauran amfanin gonan da ba su yin wannan, ka gane. To shi ya sanya muka yi ma manomanmu wannan tattali. To amma har ya zuwa yanzu abin da ke ba mu mamaki, watakan an yi abin nan sau ɗaya an samu matsala, an yi na biyu, kaga bai kamata a samu wannan matsalar ba. In ana so a taimaki manomi, abin da ya kamata a ce watan uku kayan shi sun zo hannu, ana fara ruwa, ko watan hudu ana fara ruwa, kawai sai dai ya je ya shuka shi lokacin da zai buƙaci kuɗi, kuma a ce an riga an sa mashi kuɗin shi a cikin account sai dai ya dauko yayi. Amma aka ce sai an jira, ai shi aiki noma gaba ɗaya lokaci ne, ba a jiran shi kuma ba a jiran ka kai misali, lokaci ya zo wucewa zai yi. To abin da ke bamu mamaki, mu dai mun san cewa su yan nasal ɗin nan da muke aiki da su suna iyakar kokarin su, babban bankin tarayya shi ma yana iyakar kokarin shi, domin da an kai musu za su bada approval, in aka nemi kuɗi danda nan za su bada. Kaga waɗannan commercial banks da aka ga suna da matsaloli, an kewaye su yanzu, risk nasal na dauka, CBN na dauka, manomi na dauka, su ana yi suna ci gaban za su waɗannan, so za a bi ta hanyar su nun a bada kuɗi. To abinda ke damun mu yanzu kokenmu shine muna son gwamnatin tarayya ta zo ta samu wannan program ido, ta gano shin su wake ma wannan tsari zagon ƙasa, ko matsala aka samu ka je headquarters kai musu complaint, za su saurare ka kuma za su yi maka abin da ya kamata. To amma har yanzu daga wani gurin da mu ba mu sani ba an hana wannan abu aiki. To kaga ana ma shugaban kasa zagon kasa ne, domin kila akwai wadanda ba san talakai ji dadi, akwai wadanda suke ganin bai kamata talakai wa yewalwala ya samu yancin kanshi ya dogaro da kanshi ba, shi yasa ake wannan zagon kasa. To in ba gwamnati ta dage ta hito ta gane abin da ke faruwa ba, to wallahi talaka wannan program din zai za a kashe shi, domin yanzu haka akwai mutanen da shekara mai zuwa la ba za su zo su yi wannan program din ba, ko mai za su zaka ba su sun hakura ko program din ba da aka yi da kungiyarmu da wasu yan kasuwa, mun ba da kaya na iri da taki da chemicals wanda ya wuce miliyan 350, wanda shi ma har yanzu ba a bada kuɗin ba, balle a biya mu, su kansu manoma yanzu ne ake fatan za a ba su kuɗin su. To bana kuwa kaga ko wannan iri mun kashe kai kusan miliyan 100 don mu tanadi irin din don mu tabbatar da an yi wannan. Gona abubuwan muna yin su ne domin mu taimaka ma wannan tsari na shugaban ƙasa, mu ma mu taimaka ma sana'o'in mu, domin kamar yadda na gaya maka ne, dama mu an sami muna irin waɗannan abubuwa, dama mu yan cinikin mu suke sponsor noma, saboda haka ba bakon abu bane ba. Amma dai abin da ke da takeici a ce yau zaka nemi manomi gobe ce ba zai yi ba. To kaga da yanda aka so a bunƙasa noman ba za a samu ba. To saboda haka har yanzu kira dai muke yi da Allah da Annabi, a zo a gano mana shin suwa ke wannan zagon ƙasan, domin wannan abu a ci gaba da yin shi, ƙaruwar mu ce, ƙaruwar ƙasan mu ce, ko mun tabbatar mutane za su samu aikin yi, za su samu jari, za su dogaro da kansu. So Allah ya mana jagora.
To madalla Malam Zaharuddin Sani Funtuwa mun gode kwarai sai kuma wani makon za ku ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta hada mana sauti ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa a huta lafiya.
To yanzu kuma sai kadan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta ce, Assalamu alaikum biyoye Hausa. Tabbas ci gaba da samun nasarar yakan miyagun ƴan ta'adda da suka addabi al'ummar jihar Zamfara da rundunar sojojin Najeriya suka yi a jihar Zamfara. Wallahi hakan yayi daidai. Allah ya ƙara baku nasara, Allah ya kawo ƙarshen waɗannan miyagun baki daya. Sako daga Zainab Ibrahim Musa Wada, Barikin Ladi a jihar Plateau, Najeriya. Mai wasiƙa ta gaba kuwa ya ce, Salam VOA Hausa, ina ƙara jawo hankalin al'ummar jihar Bauchi ta Kudu, musamman matasa, mu guji siyasar banga da kuma jefa munanan maganganu wa junanmu. Mai tsam da ranmu domin zaben wakili nagartacce wanda zai cire mana kitse a wuta. Da fatar za mu gudanar da zaben cike gurbin sanata na Bauchi ta Kudu lafiya. Sako daga Alhaji Abbas Baffa Cheledi jihar Bauchi, Najeriya. Shi kuwa dan mutan Maida, Aminu Kano Maida ya ce, Salam VOA Hausa, ku gaya wa magoya bayan sanata Bukola Saraki da su farka daga dogon baccin da suke yi. Ya kamata su gaggauta bashi shawara domin yayi murabus daga wannan mukami nashi don gujewa wani rikici da ka iya biyo baya. Mai wasiƙa ta gaba kuwa ya ce, to majalisar dokokin ƙasa ta Najeriya, ya kamata ku baiwa jami'an tsaron fararen kaya haɗin kai domin a gudu tare a tsira tare muddin idan har babu wata makarƙashiya. Sako daga Baba Gana Alhaji Dabuwa Dunguru. Mai wasiƙa ta ƙarshe kuma a yau ya ce, Salam VOA Hausa, gaskiya muna jinjinawa rundunar sojojin ƙasa ta Najeriya bisa babban nasara da suka samu na kama wani jigon ƙungiyar Boko Haram mai suna Maje Lawal a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke garin Banki a jihar Borno a arewa maso gabacin Najeriya. Allah ya ƙara shiga tsakanin nagari da mugu, amin. Sako daga Bashir Kansila, mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji a jihar Kebbi, Najeriya.
To a gaida Yusuf Harande da ra'ayoyin masu sauraro. Lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai, amma wannan karin a taƙaice. A takaice, Amurka ta sake sanya takunkumin karya tattalin arziki akan Iran, wanda a baya ta taba sanyawa don hurawa kasar lamba akan takaita shirinta na nukiliya. Amma daga baya aka dage a karkashin wata yarjejeniya da aka cimma a shekarar 2015. Shugaba Donald Trump ya sha sukar wannan yarjejeniyar, ya kuma fidda Amurka daga ita watanni uku da suka gabata, abinda ya janyo sake maida takunkumin wanda ya fara aiki a daren jiya Litinin. Hukumomi a jihar California da ke yammacin Amurka sun ce gobarar dajin da ta fara ci sama da mako ɗaya ta zama mafi muni a tarihin gobarar dajin da aka taɓa gani a jihar. Gobarar da aka sanyawa sunan Mendocino Complex ta kasa kashi biyu a wani bangaren arewacin jihar. Daga nan ta zo ta haɗe ta kuma ƙona hekta 115, wato 115, abinda ya zarta ɓarnar da gobarar Thomas ta yi a watan Disambar shekarar 2017. Uwar gidan tsohon shugaban Ivory Coast Simon Gbagbo na ɗaya daga cikin fursunoni 800 da shugaba Alassane Ouattara ya yi wa afuwa jiya Litinin. Fursunonin dai an garkame su ne akan laifukan da suka danganci mummunan yakin basasar da aka yi a ƙasar a shekarar 2011. To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya gazawa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin
Maryam Dauda
da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni sai kuma injiniyan Rob McLean ni Hafsat dan Meso rake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC amma kada ku yi nisa ku dakaci shirin yau da gobe.